Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 30 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilo da kanin labarai.
Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwace. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan kasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fada a cikin yunwa, yayin da lokacin sanyi ke dab da karewa. Haka kuma za ku ji cewa mutane 18 ne suka mutu jiya Litinin bayan da wasu 'yan sanda a Madagascar suka buɗe wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun basata.
Kanin labaran kenan. To, wai suwaye 'yan bindiga suka kashe a wani otel a jihar Ebonyi ta Najeriya?
Cikin waɗanda aka kashe akwai mai otal ɗin mai suna Augustine Obunna Yawa Diba daga garin Isu, da wani na kusa da ɗan takarar gwamnan jihar na
idan mun kaɗa jihar, wato ƙasar Nijar. Kuma za a ji dalilin kiraye-kiraye ga ƙungiyoyin farar hula cewa su masu riƙa ƙayyade wa'adin shugabanninsu.
Kamar yadda muke cewa 'yan siyasa ya kamata su tabbatar da demokaradiyya cikin jam'iyyun siyasa, su tabbatar da jagoranci ingantacce don sun samu mulkin kasa. Kenan mu ba da misali na kwarai a cikin kasa ga 'yan siyasa ga talakawa.
Kamar kowane asabahin ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilo Hashim Gumel. Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu hare-haren mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwace a farkon makonnin watanni 6 da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan hare-hare ta bangarori daban-daban, ciki har da yankin Kherson. Kafar labaran kasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawurin dinar sojan kasar Natalie Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace ki babban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai, amma ta karbe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun Bahar Maliya. An shafa watanni ana gubza fada a gabashin Ukraine a yankin Donbas, inda 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha da dakarun Kiev ke gubza fada tun shekarar 2014. A wannan shekarar ne Moscow ta kwace yankin Crimea na Ukraine, duk da cewa kasashen duniya ba su amince da mamayar Rasha ba. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fadawa cikin yunwa, sannan kuma an samu ƙaranci kuɗaɗen ayyukan jin ƙai. Rikicin Afghanistan matsala ce ta bil'adama, matsalar tattalin arziki ce, matsalar yanayi ce, matsalar yunwa ce, kuma matsalar kuɗi ce, in ji jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Griffiths ya ce mutane miliyan 24 na buƙatar wani nau'in agajin jin ƙai, kuma kusan miliyan 19 daga cikinsu na fuskantar matsananciyar yunwa. Kimanin yara miliyan 3 ne ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki. Sun haɗa da yara sama da miliyan 1 da aka kiyasta suna fama da mafi munin nau'in rashin cin abinci mai gina jiki mai barazana ga rayuwa, in ji shi. Idan ba tare da kulawa ta musamman ba, za su iya mutuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da roƙo mafi girma da aka taɓa yi a bara, inda ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa Afghanistan, amma tana fuskantar giɓin dala biliyan 3.1 yayin da lokacin hunturu ke karatowa. Griffiths ya ce ana buƙatar dala Amurka miliyan 614 cikin gaggawa don gyara matsugunai da samar da tufafi masu ɗumi da barguna, da kuma wasu dala miliyan 154 don samar da kayayyaki ga ƙauyuka masu nisa da ke da wahalar isa a lokacin hunturu. Mutane 18 ne suka mutu a jiya Litinin bayan da 'yan sanda a Madagascar suka bude wuta kan abin da suka kira 'yan daba sun fusata bayan an yi garkuwa da wani yaro zabiya. Kamar yadda wani babban likita ya shida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Mutane da dama sun jikata, wasu daga cikinsu sun samu munanan raunuka. A halin yanzu mutane 18 ne suka mutu baki daya, 9 a nan take, 9 kuma suna kwance a asibiti. A cewar Tango Oscar Toki, babban likita a wani asibiti a kudu maso gabashin Madagascar. Kimanin masu zanga-zanga 500 ne dauke da wukake da aduna suka yi kokarin shiga ofishin 'yan sanda ta karfin tuwo, a cewar wani jami'in 'yan sandan da shi ma ya harbin wanda ya nemi a saka sunansa. 'Yan sanda sun fara harbi barkonan tsohuwa sannan suka rika harbi sama domin tarwatsa jama'a, in ji shi.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a cigaba da taɓarɓarewa da yanayin tsaro ke yi, 'yan sanda suka bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane aƙalla 3 a wani otal a jihar Ebonyi a ƙarshen mako, kuma sun bayyana ko su waye aka kashen. Sai dai masu tsokaci na yin tarda rashin nasarar kama 'yan bindigar har zuwa yanzu. Alphonsus Okoro Igwe, gare ka.
Rundunar 'yan sanda a jihar Ebonyi ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun harbe akalla mutum 3 har lahira a wani otal a garin Isu da ke karamar hukumar Onitsha ta jihar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi, Chris Anyanwu, ne ya bayyana hakan a wata 'yar gajeruwar hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Litinin.
There were gunshots heard within the market square, that is Nkwagu Isu, in Onitsha local government area.
Yace an ji harbe-harbe a filin kasuwa, wato a unguwar Nkwagu Isu ta karamar hukumar Onitsha. Sannan da shugaban 'yan sanda na yankin ya je gurin da tawagarsa, sai suka ji cewa wasu 'yan bindiga sun shiga cikin wani otal mai suna Home Galaxy suka harbe mutum 3 har lahira. Cikin waɗanda aka kashe akwai mai otal ɗin mai suna Augustine Obunna Yawa Diba daga garin Isu. Sannan akwai wani mai suna Henry Ezani Chuku mai shekaru 43 ɗan asalin jihar Anambra, da wani na kusa da ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar PDP Dr. Ifani Chuku Odi, da kuma wani mai suna Alexander Ekwe Okorie mai shekaru 52 daga ƙaramar hukumar Onitsha. Kakakin 'yan sandan jihar ya ƙara da cewa an kwato kimanin albarusai 11 na bindigar AK-47, kuma ana nan ana gudanar da bincike kan lamarin. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullun, Charles Eze, na ganin kamata a ce waɗanda suka aikata wannan aika-aikar sun riga sun shiga hannu.
That kind of incident shouldn't occur without the security men having apprehended those people by now.
Yace bai kamata irin wannan al'amarin ya faru ba tare da jami'an tsaro sun cafke waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin kafin yanzu ba. Mun sha ganin an kashe mutane kuma ba kama kowa ba. Wannan yana nuna cewa hukumomi ba sa aikinsu yadda ya kamata. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To, kamar yadda aka ji, Enugu ne ba Ebonyi ba, a gaida Alphonsus. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Kwamitin zartawa na asusun bada lamani na duniya ya amince da kusan dala biliyan 1.2 ga Pakistan jiya Litinin, wanda zai samar da agajin da ake bukata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsalar tattalin arziki da ke ƙara taɓarɓarewa sakamakon ambaliyar ruwa. A cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban hukumar ta IMF, Antonia Tsaya ta fitar, ta ce tattalin arzikin Pakistan ya fuskanci mummunan yanayi saboda yaƙi a Ukraine da kuma ƙalubalen cikin gida. Da take sukar manufofin gwamnati wanda ya haifar da rashin daidaiton tattalin arziki, Tsaya ta jaddada cewa Pakistan dole ne ta aiwatar da manufofin gyare-gyare don dawo da kwanciyar hankali na tattalin arziki da kuma cigaba mai dorewa. Amincewar lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da asusun ajiyar kuɗaɗen waje na Pakistan ya tsaya akan dala biliyan 13.5 kawai tun daga ranar 19 ga watan Agusta a cewar babban bankin ƙasar Pakistan. Hauhawar farashin kayayyaki da ake gani mako-mako ya kai kashi 45 cikin 100 a watan Agusta, kamar yadda bayanan gwamnati suka nuna, inda farashin abinci da man fetur suka yi tashin gwauran zabi. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗi jiya Litinin cewa ta gano wasu bayanai da za su iya kasancewa da bayanai game da ganawar shugaba Donald Trump da lauyoyinsa da ya kamata a cire daga binciken da gwamnatin ƙasar ke yi na wasu muhimman takardu da ta kwace makonni 3 da suka gabata daga wani gidan Trump a Florida. Masu gabatar da ƙara a wata kotu da ke Florida sun ce za su ba da ƙarin bayani a cikin kwanaki masu zuwa game da abin da suka gano a cikin kwalaye 20 na kayan da jami'an FBI suka ɗauka daga Mar-a-Lago gidan Trump a lokacin binciken da kotu ta amince da shi. Abubuwan da aka ɗauka a binciken da ba a bayyana ba a ranar 8 ga watan Agusta sun haɗa da fayil 11 masu alamar tantancewar matakan tsaro na ƙasa, waɗanda Trump ya ɗauka tare da shi lokacin da wa'adinsa na shugaban ƙasa ya ƙare a ranar 20 ga watan Janairun shekarar 2021, maimakon mayar da su zuwa gidan adana bayanan gwamnati kamar yadda dokar ƙasa ta buƙata.
To, a gaida Sarfilo Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Nijar, inda wata haɗakar ƙungiyoyin farar hula ke kira ga ƙungiyoyin ƙasar da su ma su riƙa taƙaita wa'adin shugabanninsu kamar yadda suka matsa ma 'yan siyasa su yi baya ga sauran abubuwa na misali. Daga Yamai ga Salabarma da rahoton.
Shugabancin kungiyar farar hula a Niger wani abu ne da a wasu kungiyoyin aka mayar da shi tamkar mutuka raba takalmin kaza, duk ko da cewa irin wannan tafiya abu ne na jama'a da ya kamata a baiwa kowane mamba damar ya ja ragama ta hanyar zaɓe. Dalili kenan kungiyoyin nan sama da 30 mambobin gamayyar Tournoi La Page a ƙarshen taronsu na shekara-shekara suka shawarci sauran takwarorinsu su fara aiki da tsarin ƙayyade wa'adin shugabanci. Domin yin hakan alama ce ta nuna kishin demokradiyya, kamar yadda jagoran wannan tafiya Michael Zodi ya bayyana mana.
Kamar wajen mu, in mutum ya yi shekara uku, bayan shekara uku nan yana iya takara so guda. To, wannan yana kawo sauyi cikin tahiyan kungiya kuma yana sa demokrasiya tabbata cikin kungiyoyin horon hula. Ya kamata kungiyoyin horon hula su ma su shiga sahu na wannan sabon tahiyan na demokrasiya.
A kasashen demokradiyya, doka ta dora wa kungiyoyin fararen hula alhakin zuba ido akan tafiyar sha'anin mulkin ƙasa domin tabbatar wa kansu cewa ba a kauce wa ka'ida ba. Saboda haka shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta La Voix des Sans Voix Nasir Saidu ya yaba da wannan shawara ta Tournoi La Page.
Baka naka lokaci kai na wani, in lokaci yayi naka gusa ya kamata a gusa a sa sabi, saboda demokradiyya ta darme kungiyoyin fararen hula su yi daraja kamar yanda muke cewa 'yan siyasa ya kamata su tabbatar da demokradiyya cikin jam'iyyun siyasa, su tabbatar da jagoranci ingantacce in sun samu mulkin ƙasa. Kenan mu ba da misali na kwarai a cikin ƙasa ga 'yan siyasa ga talakawa.
A cewar shugaban kungiyar Mojan Sirashi Isa, ba yau ba suke fatan ganin an shimfiɗa tsarin ƙayyade wa'adin shugabancin kungiyoyi ta yadda hukumomi za su samu cikakkiyar masaniya a game da irin wainar da jami'an fafutuka ke toyawa.
Shawara ce wadda za mu yi nazari a kanta. Akwai masu kokowa tsakani da Allah gane cewa an tabbata adalci da gaskiya a cikin wannan ƙasa. amma akwai waɗanda nasaru ke ba su kuɗi, kuma waɗannan kuɗi idan suka zo ba su faɗin abin da nasarun suka ce su yi.
A nan gaba ƙungiyoyin na Turnon Lafash za su gudanar da zagaye domin wayar da kan jami'an fafutuka akan wannan batu na shigar da tsarin ƙayyade wa'adin shugabanci a dokokin gudanarwar ƙungiyoyi masu zaman kansu, matakin da ba idan kasancewarsa hanyar tabbatar da demokradiyyar ƙungiyoyi. A ɗaya gefe yunkuri ne na shirya matasan da za su gaji shugabannin da ke ci yanzu. Sule Mumuni Barma, Muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Yanzu jam'iyyarsu ita ce ake ganin take da 'yan takara mafi karancin shekaru a cikin sauran 'yan takarkarun da ake da su guda hudu manya dai, wato APC, PDP da ita Labour, sannan da NNPP ta kwankwaso. So Senator Yusuf, na maka barka da zuwa ga wannan lokaci, kuma na manta yanga muku cewa yana ɗaya daga cikin 'ya'ya 33 na marigayi sanannen malamin nan na Zaria, wato Baba Ahmed. Yana da 'yan uwa da nan gidi yawa. To bari mu fara da wata jita-jita da na ji an ce wai ɗan takara ka na shugaban ƙasa Peter Obi yana tunanin ya janye daga takara, gaskiya ne?
Wannan ba gaskiya ba ne.
Ina wannan abu ya samu asali ne?
Ƙarya ya samu asali saboda mun wayi gari yau.
Ka ji magana ai ko?
Ban ji ba, wurin ka na fara ji. Kuma dai dama akan ce mana cikin alamun ƙarshen duniya, gaskiya kan kasance ƙarya, ƙarya ta kasance gaskiya. Sharri na yawancuwa a bayan ƙasa. Yanzu kowane labari
ka gan shi a labarin cewa ana ba gaskiya ba ne. Me yasa kake ji za a fito da irin wannan magana cewa zai janye? An ga wani abubuwa ne, wani take-take ko wani lamari ya
faru?
Firgita ce ta yan adawa masu adawa da ku.
Kuma firgici na sa a yi abin da ke sabawa hankali, saboda wannan magana ta sabawa hankali.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan hirar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Tanje ya tafi haɗe, wallahi ni da muku wace daga nan kwana. Sai na ce tsakanina da Allah, wanga yan uwanga uwana mu ba san sarau.
Ki Sarki Ali da Allah ya ba ni kafin maradi. Sarki Ali baka shawara ko guda ɗaya ba. Me ya tara ba?
Yaya za a yi ubana za a ɗauko riga ta shi a bashi ya sa wanda ta uban shi da ya gada? In riƙe in ce a ni ta yi daidai da ni to girin uwa na samu riga ba sai uba na ya sa riga ba za ni zama ta in gaji ta.
Noma a haƙi yake yake nan wawa da wake da dawa. Sarki ba sai da baki sai da bauta kyauta.
Za a ba a tafiya sarkin da ya sai da haƙi ba. Ba a yi.
Jama'a sunanku da hutawa, barkanku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugabannin alkawari marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Tanja ya yi game da batun yadda ake nada sarautar sarkin katsina maradi idan ta faɗi. Sannan me ya janyo jinkirin nadin sabon sarki tun bayan da wanda yake akan wannan kujera ɗin ya rasu shekara fiye da ɗaya da ta wuce? Kuma su waye yanzu suke neman wannan sarauta? Kuma an ce an soke sunayen waɗansu, me yasa aka soke? Duk wannan suna cikin abubuwan da ke cikin shirin yau da za ku ji, wanda ci gaba ne ga muhawarar da muke kan wannan lamari ɗin na batun jinkirin naɗin sabon sarkin katsina maraɗi ɗin. Kuma muna tattaunawa ɗin a muhawarar da wakilinmu Mansur Sani ya shirya mana tsakanin 'ya'yan gidajen sarauta, wato Basiru Hamisu Dan Badau, mai wakiltar gidan sarauta na shi su Sarki Alizaki da ya rasu, da kuma Muhammad Lawali dan Kosu dan Kulozo daga masarautar sarkin Katsina ɗin, ko kuma sarautar Katsinawa. To malamai mu je.
Ali inda ya gada bai ɗauko motar shi ya zo gidana, ina nan bayan jandarmeri kusan gidan gago, ka je ka mihitaran ka sa abinci ka kashi in fito. Ana son gani na a sallama a shi, aka tura mutane suka zo aka ce kaɗa mai unguwa na ya zo yana son ganin kai, to ne mai unguwa ka ce wannan wanga halin? Sai na ce kai, sai na ce to ku sai ku ce ni ɗan sarki ne, ina cin sarauta in ka ga na je, in dai ba wani abu mai nauyi ba, sai dai gidan al'umma ta al'umma ka kena wani abu ya samu in shi kaɗan marayi. Yawwa ka gane ko? Amma gidan ɗan sarki a ni ubansu, in dai ba wani abu bane wanda yake shi a wani yayi ko wani abu, sai dai tura tawaga da can wakilai na su da misali nace to a ce mishi in bai bar nan ba an abin da dai biyo baya kanshi yadda ya dai sanan ba ai katan da sai judi ba suka ratsa suka yi nan wurin
shi
ma da musulun na san bai sani ba
shi mai martaba
eh kuma ni da nake muka gahira na cewa tanji ya hido ga magana
wata magana ce saurara
yace ya alƙawali uku da sarki saura ɗaya zai naka muku sarkin ku cikin ɗin ɗan ku dodo za a bada zaɓi guda in san samu ne na rinya haka sarki ya hida mishi da tanje ya tahiyatai wallahi ni da muka wace daga nan wada da muka ta can gida sai na ce tsakanina da Allah wanga uwana mu ba san sarauta sai aka ce ya dami na ci haba sai aka za ta shigowa amma wata bambu ce tanje ya buga nan wurin din sai zo ya ce haka nan ko da ya hida haka wallahi malam Mansur ko da ya hida haka nace da mun nace wallahi ba su sai aka turo wasu delegation
na ina
da dariya ne na minister na interior sai aka kira su haka ce kutan kuce ba ku yar rawa in an ce da dakin da sai yan dan kudo da sai wanda uban shi yi ku shikenan an watsar da ku ai kaga wannan abu ne aka yi wanda da a ya mutsa mu yaya za a yi ubana za a dauko riga tashi a bashi ya sa wanda ta uban shi da ya gada in rike in ce a ni tai daidai da ni to girin uwa na samu riga ba sai ubana ya sa riga ba za na zama ta in gaje ta shi suka dauki adawa da ni suka dauki adawa da ni da sai suka zo suka yi intoxicate duka mutane akwai wa'anda misalin daga nan aka yi prefaransu suka tashi suka ta yi dan tambara can wajen baba bako cikin hadawan ne fa wasu sun rasu akwai saura suna nan kuma suna ji na suka je suka ce bako kai ne cikin ɗan ɗan kulu da kai ne babba mu ba mu can amana yanzu gadon ku ya zo gidan ku ya zo daɗi ya zo za mu za in zaɓi ƙaran ka mu kai za mu zaɓi in an kira ka ma da runhu kar ka bar mu na rinya
wancan ya mara kuna da magana cikin magana shi
to bar shi yi da
magana na rasa labarin
bai ai ni magana ta mai tsauci dan ƙara ma mai bangare
to ai kanka sai lokacin
to to ka gane ko
ƙarshe mu
duka yi to a ƙarshe da aka zo sai aka buga Ali ni ban yarda da shi ba ban koyi baya ba aka ce aka je ba rikicin aka yi sarauta aka ce an aza Ali ni sirrin
ne ce aka yi cewa ce aka yi
eh takarda ce aka zo da ita aka ba su basu ma Hausa ta hau eskali basu
idi ka ba
amma ni ba yarda na yarda da takarda mai ba irin wannan ba da aka zo da aka gama kansu shi wadatau aka je aka iske aka ce magana ta zama sirrin kakka zabin na rinya kai za mu jefa ma kai za mu dauka kai ne tsakuwar kacina kai ne ke tare da sarki guzu kai kasan dadin mu kai kasan ciwon mu kai kasan arzikin mu kai za mu jefa in ka je ma da ruwan kakka bari kaga an musu fara'u ko bata ta je wajen baba na rinya naje na ce babu ku ya kori dan Allah in Allah ya ce ku yi sarki sai ku yi sarki duk cikin illahirin mu ko dakin kuri ko na dakin dan kulodan babu wa'anda suka yi ni kadai na goyi bayan baba na rinya yanzu da aka buga sarki muka tashi furrusa nan ne aka gamu da aka buga Ali sai aka muka gamu da muka kwantsama muka ta yajin wani sarki nan cikin wannan nan jahan maradi sai ya ce ku ba ku nan mu daga mai aka turo cikin ku wasu delegation ce aka tai aka ce kar ku yarda da zanzara wanga su ɗiyan ɗan kulodo in an ɗiyan ɗan kulodo ne daga su sai ɗiyan su kenan shi kenan
so kake ka ce ku ne kuka makan ku abin da kake zo
ni ba ni nace ni ban yi ba ni na yi tsaye ne bisa kan ai gaskiya wallahi ni ba ni in su suka yi su suka sani
sai an wannan
wankin gidan da kake gani ba banza bane ba tasha bace ba kasuwa bane ba gidan samariya bane gidan sarauta ne
gidan sarauta ne
to ka bari ka gani in akai abun ba gaskiya ba ka ga inda za a kuma kai kana sarki
za ka ta ka tsaya baya
yo ba can gidan alkali bane yake duk garin gaba ya sani ko macen da ke darmin matan da ke cikin gida ba sun san ba Ali ba ya shari'a can yake yin ta gidan alkali
bari mu dawo masu sauraro duka da ya kumanta shirin tsaka mai waya ake sauraro daga nan muryar Amurka da ya maraji dan Badau bangaren sarauta wanda Allah mai martaba Alzaki rasuwa kashi abinda biya maradi ya lawali dan kusu yayi wanda har yanzu dai adawa ce suke yi ko kuma menene ni za ka ci ne
wannan har zance na adawa shi wannan abu an riga abin da ya wuce ai ba ga da adawa an ga riga abin da ya wuce da ba a rida an aka wuce ko an sarri abin da Allah zaki shi sarki Ali da Allah ya ba ka kudin maradi sarki Ali ba ka shi aure ko guda ɗaya ba da ya tara ba in ya ba da kudi ba dauka ba saboda irin sarki Ali ko ya gare ta tunda mu da muke rike gare shi irin baiwa ta shi to take da kuma tsoro gaba in kyauta ta shi mutum da ba da shari'a bai samu shi ka uku ba amma in yato sa Allah yana kiraji kadari ayi mutuwa ya bada aure ya bada suna a bada abinci ya bada noma hakiki yake nomawa da wake da dawa sarki ba sai da wake sai da bauta kyauta Allah baka saraka abin ke bukata
ya ba ta bayar sarkin da ya sai da haci ba ko an yi
a duka an
so kaka kawo cewa a sarki bai sai da babu ma kyau
kyauta ka
ce kyauta
kyauta abin da ke kyauta ne dare yawa ne
an kai ka an ma ka ce haka nan wanda ya mai mare mawa ya taba sai da
shi an abu ne yana gani ni ka zaman sarki
ai shine amma wa yana gani gaurin a in yake kawai in yake kawai sai Ali bai taba sai da abu kenan ya ga buzu ya taba sai da buzu bai taba sai da
ni ka sarki buzu ban shakai ba abu ne na gane ba owa ne ke zo ga wuri
amma ni zo ga wani kuma ba ka zo kai a kiya kiya kai
to ba kiya wannan zo
ka yi sawa ka zo wani sarki ai ai uban ka ne ba ka zo waje
eh ana ne kadara ni ba abun ga zo wasu owa ne ke zo wasu
mala kai mu gaskiya tana nan horon da
amma shi wannan abu Allah ya amma shi marima uban shi ya marimawa shi a da zaki
ni za a ka samu masu sauraro matsayin marimawa a cikin gari
marimawa rauni ne wadatu dan sarki shi eh daga cikin tawaga sai ɗan sarki ake dauka aishi duka wannan sarkon dan baskore maremawa dan badan magajin hanadu tashikon da ɗan sarki ne su ko da yake ja an sarki haɗa mutane wanda ka kara sa wanda mutum ya gwada ƙera ƙira da kai ta sa da miki da yadda sharo daga sharo suka yi yana tare da shi ke da abuga ma da ruwa shi dan dadi aka tsagai kai mu ka zo kama sarauta nan aka yi a kore sarki Ali kaza ka hawa mu da ba muku kai babu ai sa zabe ne ba aka zuga shi a kore aka zo aka tsage shi ko da sarki Ali ko da kin zahin abinta da ta wajen bako da sama da mayana wanga da mai dama kau suka fiji mazahi su suke kudda kudda shi shi bala malamin shi ne eh dan kanan shi ne ko malamin shi ne tsakanin da bala da sarki Ali sai Allah tsakanin Allah kada tsakanin
ba shi amsa kadan nan wurin tabbata shi to shi kawai dan shi
bala ni me za ka kara
ba wanda yace malam bala bala mayana ko kace dan kanan Ali ne ko
eh
kace kanan dan kanan shi ne
ba dan kanan shi ba eh duka da sarki ku da miki
a wai kace a kace ai malamin shi ne dan kanan shi ne kace wa
zo malamin shi in ya zama na
a ai ka yadda haka
eh za ka haka za
to wani ne kanan shi
to ga shi kuma malamin shi me bambancin sarautar sarkin katsina maradi da kuma sarautar sarkin katsina Najeriya da ke nan kusa ga maradi din wannan na daga cikin abubuwan da muke son mu taba a shirin na gaba da kuma ƙara duba dalilin da yake sa ake samun rashin haɗin kawuna tsakanin gidajen sarautar da ke jiran samun sarautar da ta faɗi din a nan maradi kuma su waye ma suke neman wannan sarauta yanzu waye cancanta waye bai cancanta ba duk suna cikin shirin da zamu kawo muku Allah kai mu rana wato yanzu muna son mu yi godiya ga su wakilan na wato yanzu muna son mu gode wa su bakin namu Basir Hamisu dan Badau da Muhammad Lawali dan Kusu tare da kuma wakilin mu Mansur Sani a wannan shiri da kuka ji a madadin su Ali Mustafa Sakwati ne a Washington DC mun baku lafiya
to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Ukraine ta faɗi jiya Litinin cewa ta kaddamar da wasu harharan mayar da martani domin kokarin sake kwato yankunan kudancin kasar da Rasha ta kwace a farkon makonnin watanni shida da ta shafe tana mamayewa. A yau mun fara kai munanan harhara ta bangarori daban-daban ciki har da yankin Kherson. Kafar labaran kasar Ukraine Softline ta nakalto mai magana da yawun rundunar sojan kasar Natalia Himanuk na cewa Rasha ta kasa kwace kibban birnin da ke arewacin Ukraine a farkon harin da ta kai. Amma ta karbe ikon wani yanki da ke kudu da gabar tekun Bahar Maliya. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Litinin cewa 'yan ƙasar Afghanistan miliyan 6 ne ke gab da fadawa cikin yunwa. Sannan kuma an samu ƙarancin kuɗaɗen ayyukan jin ƙai.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Safilo Hashin Gumel da ya tani gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada sai kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fata alheri wassalamu